بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يوم بقي غوثا تفص شكرا تا دبو دار دريو إدعرب اندبيو hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka al Mukarrama zuwa birnin Madina al Munawwara wanda ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2021. Zamu dora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ke Zamfara, Kaduna State, Nigeria. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da zamu fada albarka, wanda za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana. Idan ba mance ba, darasin da ya gabata mun fara magana akan taimama, inda muka tsaya a hadisin farko na Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. A yau za mu tashi hadisi na biyu na Ammar ibn Yasir. Al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala yake cewa عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنكر قولك عمار بن ياسر ألا كارا مسيدا قال يكي تيوى واتو ألا كارا مسيدا سجودا دشيب مهي كن سكينة كما رد أكثني دك سنة إذا كن من ينسى بمزا الله صلى الله عليه وسلم كما وأن دسك دي شهادة الدين المسلم تي كما رد دا مكرن تأكسا عمار عليك تيوى. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله إراد أمين سأل الله صبت أغريش النبي يا توراني في حاجة زواغا وتوست فيها من مهمة سوسي أذنبت فلم أجد الماء سي ونهالين تفيا سي دنبع تكاما فلم أجد الماء بنسى مرواب أو النلوكة فتمردت في الصعيد sai na shiga cikin turbaya nai bir bir na jujjuya kai a cikin turbaya, an gane ko to nai wanka da turbaya, nai birgima a cikin turbaya. Kamar yadda mutum yake wanka haka shi ma da ya shiga cikin turbayan yayi birgima da wannan mai wannan turbayan, wato ya watsa kasanta ko ina ya shiga cikin ta. Ina fata ana tare da ni. Kama ta tamarraba dabbatu, kamar yadda dabba take shiga cikin ƙasa turbaya, idan ta shiga ciki da wawatsa ruwa ta yi birgima a ciki ta yi kamar wanka da wannan mai da wannan turbaya. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سنة سينا زوجة النبي إرادة أبي سأل الله سكبت أقريشي فذكرت له ذلك سينا أنبت مسحك فقالت لك إنما لليك يكفيك يا ودا تدفك وأبن لي تنسنتك عيكتا أن تقول بيديك هكذا، أن تقول أنا بمعنى أن تفعل ka yi haka da hannayenka. Ina fata an gane ko aqul anan ba nazance bane, wato na aiki ne. Sai annabi yake cewa Ammar bin Yasir inma yakfika an taqula bi yadayka hakada, yake cewa wato maimakon idan mutum bai samu ruwa ba yayin da yake cikin janaba ko kuma bai da alwala, wato maimakon ya shiga cikin turbayan ya ce zai wanka da ita kamar yadda Ammar ya yi, annabi yake cewa abinda ya fi dacewa kawai kai haka da hannayenka. Thumma darab yadayhi al-ard darbatan wahida, sannan sai yayi mai ya duki kasa da hannayensa haka guda biyu. Thumma masaha ash-shimal 'ala al-yamin, bayan ya duki kasa haka kowa yana kallo da kasan nan da ya danfara da hannayensa hagun, sai ya shafa shi mai ya cuɗa shi a hannun damansa, sannan daman shi kuma shi ma ya ci cuɗa ma hannun hagunsa. Wa zahira kaffaihi, ya ci cuɗa shafa ma wato a saman abin nan safin hannunsa sannan da fuskansa muttafaq alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi al-lafz li muslimin wannan lafzi na al-Imam Muslim ne wa fi riwayati kun ga anan na farko idan muka lura za mu ga da me aka fara wajen taimama a bayan bugun kasa sai me da hannu aka shafa hannu ta ko ina bayan an shafa hannu sai aka yi me sai aka shafa fuska to wannan wafi riwayati lil bukhari riwayata al imam al bukhari fa wa darama bi kaffayhi al arda sai ya buga tafuka hannayensa guda biyu akan kasa haka kenan mun yi bayani da meye ake taimama darasin da ya gabata an gane ko wannan ba sai mun maimaita shi ba za a iya neman karatun da ya gabata ababen da suka halasta a yi taimama da su wajen malami to wadarwa bi kaffaihi al-arda sai ya a wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari wannan riwaya al-Imam Muslim da Bukhari suka fidda shi amma wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari a lokacin da ya daki kansa haka wani faka fihi ma sai ya dan hura haka wato hikimar ko da a ce akwai karfe ya dan farko riza a hannunsa an hura da ya kaga wannan abin mai ciwo wanda zai iya jima fuskansa ciwo ko hannunsa zai tashi zai sauka zai fice daga hannun to kuma masaha bihima sai shafa da tafukan hannayen nan guda biyu wajahu wato fuskansa wa kaffaihi sannan da me a wannan riwayan ya fara shafan fuska ne bayan ya shafa fuska sannan sai ya shafa hannunsa kun ga aka san me kenan na farko da me ya fara kafin fuska na biyu fa fuska ya fara to me za mu gabatar a nan riwaya farko za mu gabatar ko ta biyu farko tun da muttafaq alaihi ne wato al-Imam al-Bukhari da Muslim to mala ya kana tare da su dai to mu koma cikin al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin taimama cikin al-Qur'ani tun cikin suratul ma'ida inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه القرآن ده بيفارة ده فسكة سنن بيان فسكة في حنة كيسا معلمي جمهوري مجورتي suka ce abinda alqur'ani ya gabatar to shi za mu gabatar a taimama ina fata ana tare da ni tunda alqur'ani ya fara da fuska kun ga shi ya gabatar sannan me sannan hannu maganan da kuka yi wato magana ne wanda kun yi tunani mai zurfi sosai yayin da aka samu kaga hadisi muttafaq alai ga hadisi wanda mutum ɗaya fidda shi kaga a wanda zai bijiro mutum zai zo cikin tunaninsa wanda aka yi ittifaqi shi za a fara gabatarwa kamar yadda yake wannan shi ne ya tabbata a ɓangare na malamai na mustalahul hadis sirarin jayar da wannan ɗin to sai suka ce wannan wawan ɗin da ta zo a nan ai da aka ce a can thumma darra bi yadayhi al-ard darbatan wahida thumma masaha shimal al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu sai malamai suka ce wawan ɗin ba tana nuna jerantawa ba ne ba ta nuna wawan ba ko ina ba ne idan ta zo take nuna wajabcin jerantawa ina fata an gane a nan duka an fara ambaton ya daina ɗin amma akwai wasu ruwayoyi da suka zo ingantattu su ɗin ma kamar yadda riwayar al-Imam al-Bukhari ta zo sai da aka fara ambaton fuska sannan hannu sai suka ce kamar yadda alkur'ani wasu daga cikin ayoyinsu ko kyawun tafsiri na alkur'ani shine ka fasara alkur'ani da alkur'ani misali was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqi kaga wannan tafsiri ko ba haka ba tafsiri alkur'ani bil-qur'an da dai sauran misalai ga sanan da yawa a cikin alkur'ani ne kiran فهذا شيء ما حديثي يعني عند ذاك فسر حديثي ما في أبدا في ذاك واه شيء نكيك وكان فسر حديثي ده حديثي هو كتكسر حديثاً قباكير يسننك في الدا معنى حديثي باية ذات واه عند متنزي فسر حديثي يريك وده وانا قلن قلي نوص حديثي نوان نمسلا يبروص حديثي تصبي ذاك إذا مكتب سيما هذا حديثاً قباكير كاون فسر حديثي شيء ما حديثي يفسرني يفسر حديثي متكم با ان samu ta'aruba ne ko makamancin haka to saboda haka zan sai mafi inganci ya yan uwa shine yayin da mutun zai taimama idan ya buga tafukan sa ka guda biyu sai ya dan kakkabe ko ya dan hura dukan wasu abubuwa kila na cutarwa suka fita suka fadi daga hannunsa sai ya fara shafan fuskar sa ko ina duk inda kasan ya tantance ka wanke sha alwala shi ma a taimama ya gamata ka shafa wurin bayan ka gama sannan sai ka yi mai da wannan duka guda ɗaya za mu zo mu bayanin hukuncin duka guda biyu kamar yadda ya tabbata daga wasu sahabbai da kuma wasu ahlul madahibi ire-iren su al-imamu shafi'i da su abu hanifa da riwaya daga al-imamu malik bin anas an gane ko zance mafi inganci duka ɗaya ake wannan da ta shafa fuska da shi za ta zo ka ci hannunka na safin hannunka na dama za ka fara da shi cikinsa da wajen sannan sai ka yi mai ka shashafa hannun hagu shi kenan ka gama ba za ka yi nan ba za mu zo mu yi bayani a kan abin da ya shafi zira'i wannan cewa za ka yi shafa ne har zuwa gwiwa ko ba za ka yi ba zance mafi inganci ba ruwanka da nan shi wannan gaba ki iya zira'in hannu kaga cikin sauki ka yi mai ka gama taimama cikin minti ɗaya ko aƙalla ma min minti ba zai kai minti ba ma wannan cikin sakon 30 ka gama wata idan mutum ya yi wannan har sai kokwanto ya dinga kama shi in ba don ayoyi da hadisai sun zo ba sai ka ce to yanzu da wannan abun da ka yi da shi za ka yi sallah to har janaba ma ko da mutum yana a hali na janaba idan bai samu ruwa ba ko kuma ga ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba ba mamaki shi ke nan sake cikin sauki shi yasa wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj inna hadha ad-din yusr wa lam yashad hadha ad-din illa ghalabahu ina fata an gane to saboda haka wannan shine gundaran hadisin yanzu zamu zo mas'aloli mas'alan farko idan muka lura zamu ga cewa wannan hadisin ya fasara mujmal na al-qur'ani mai girma dama hadisi yana fasara min alqur'ani min girma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani na inda ya cancanta ayi mai a shafa na hannu wato tafin hannu kawai kafai kaga ba ruwanka da me da nan idan wani ya zo ya kafa ma hujja ya ce to ai Allah ya ce wa aydiyakum minhu bi hannu sai ya ce ma ai duka wannan ana kiransa hannu sai ka ce a ai shi hadisi yana fasara min yana fasara alqur'ani ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa zuwa kaffu kawai kaffu kuma shi ne wannan gaba daya in ka hada shi da wannan shine zai baka mai hannu a wajen wasu malamai na me na lugha ina fata an gane kun ga wannan hadisi ya fasara me kenan ya fasara alqur'ani cewa inda ya cancanta shafa zuwa nan shi Allah yake nufi binda annabi aka saukar masa da alqur'ani kuma ya ci musalin ne abinda alqur'ani ya kunsa inda a ce har nan ne da an samu ingantaccen hadisi ga daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shafa yayin da mutum zai taimama har zuwa gwiwa hannu amma sai annabi ya ce zuwa wuyar hannu kawai masalan farko kenan shi yasa haka wannan hadisin ire-iren su Abu Dawud duka sun fidda kutankwacin wannan hadisin a cikin littattafan su matsala ta biyu shine shin wannan taimama idan mutum ya yi yana ɗauke masa hadasi ne ga baki ɗaya koko daga baya idan ya samu ruwa dole sai ya yi wanka na wannan janaba kuma sai ya yi alwala ga sallan da zai yi ta wannan lokacin idan ya samu ruwa tunda kamar yadda muka yi bayani cewa yana halasta ka yi taimama idan baka samu ruwa ba ko kuma ga ruwan amma mutum ba zai iya amfani da ruwan ba ba mamaki rashin lafiya wanda yake mai tsanani idan mutum yayi zai kara mai rashin lafiya ko zai ja ga halakarsa ko kuma garuwa amma ba ka da guga misali gaba ɗayan area anguwan babu ruwa babu ruwan famfo misali kauye ka haka ba ku da gugan da za ku ɗebo ruwan kaga wani ba zai iya cewa ya faɗa ciki ba zai iya mutuwa ko kuma garuwa a wani wuri amma akwai ɗan fashi sun tsara hanya ba za ku iya shiga wurin nan ba to wannan duka halayen yana halarta a yi taimama addini ya halarta haka ina fata ana tare da mu a rigima da Mika'il ana tare da mu to tsaye to saboda haka matsalan farko kenan matsala ta biyu kuma shi ne muka ce wato wannan taimaman yana halarta ka yi ta sawa'un kana da janaba ko ba ka da janaba ko kuma lokacin sallah ya zo baka samu ruwan wanka ba idan mutum yana da janaba kenan ko da bai janaba idan lokacin sallah ya baka samu ruwan alwala ba kamar yadda muka yi bayanin halayen nan gabaki ɗaya to yana halarta ka yi ne ke taimama matsala ta uku shine idan kai wannan taimama sai daga baya ka samu ruwa to shin dole za ka yi wankan tsarki ko ba za ka yi wankan tsarki ba to abinda malami suka rinjaya shine idan daga baya ka samu ruwa dole sai ka yi wankan tsarki shi yasa ita taimama tana ɗauki hadasi amma raf'an muqayyad haka misali kai ne kai taimama kai sallah azhar ana nan sai la'asar ta zo sai ka samu me ka samu ruwa amma baka cikin janaba to nan shi ma dole sai ka yi alwala domin yin sallan ne yin sallan la'asar ko da a ce da kai taimama nan baka fidda wani hadasi ba to dole sai ka yi alwala in dai ka samu ruwa to maganar taimama ya faranyi janaban da mutum yake da shi kuma dole sai ya yi ne dole sai ya yi wanka na tsarki domin fita daga wannan najasa da yake ciki matsala ta hudu shine idan mutum wani abu ya kama shi na addinin musulunci yayi kokari ya ishtihadi ba za a zarge shi ba kun ga wannan sahabi Ammar bin Yasir ishtihadi yayi da bai samu ruwa ba a lokacin sai yayi me sai ya shiga cikin ƙasa ya yi girgima da wannan ƙasan a gane ko idan mutum misali ya shiga irin wannan hali idan ya yi wani ishtihadi a cikin addini musamman idan ya yi shi gwargwadon fahimtarsa na addini na ilimin da Allah ya ba su to ba za a zarge shi ba matsala ta biyar shi ne yayin da mutum yake koyarwa ya yi shi a practical shi ya fi dacewa matukar zai iya yin wannan abin a practical ire-iren su taimama su wankan tsarki ire-iren su sallan gawa da yi mamaci wanka da sauransu duk waɗannan topics ɗin mawdu'an ana so yayin da mutum zai koyar in dai zai iya a yi su a practical shi zai fi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da Ammar ya zo ya kawo mai ƙara sai ya yi ya koya masa aikace annabi ya buga hannunsa bayan ya buga sannan ya yi mai ya shafa a kan fuskansa da hannunsa a ga ai yadda ya gani a fatikal aikace shi duk abin da aka koya ma aikace to ya fi tabbatuwa duk daɗe wanda za ka yi ba za ka mance shi ba amma idan theory aka baka to ba a yi shi aikace ba ƙila idan ta zo kai kaɗai za ka aikata shi sai ka dinga samun kokonto ko samun waswasi a kai kamar yanzu waɗanda suke karantar computer da irin su medicine yadda mutum zai ci theory in bai zo ya yi shi aikace ba to akwai sauran akwai matsala sai matsala ta shida shine abin da ya fi dacewa shine a yi duka ɗaya a taimama ba a duka guda biyu ina fata an gane duka ɗaya ba a duka guda biyu so ɗaya kawai idan ya buga so ɗaya sai ya shafa ya ɗan hura ya ɗan kakkaɓe ƙasan misali ƙila akwai wani ƙarfe ko reza ya manna da shi ko duwatsu sai ya shafa a nan ko ina da inda ya san alwala zai ke sannan sai ya shafa tafukan hannayensa matsala ta shida kenan wannan duka ɗaya shine abinda jamhurin sahabbai da magabata suka tafi. Duka cikin waɗanda suka tafi akan duka ɗaya akwai Ali ibn Abi Talib, sannan akwai Ammar bin Yasir wanda ya rawaito wannan hadisi, sannan akwai Abdullah ibn Abbas, sannan akwai al-Imam Sha'bi, sannan akwai Afa ibn Abi Rabah babban tabi'i wanda ya rayu a Makka, akwai Makhshum, sannan akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a, sannan akwai Ishaq bin Rahuya. Wannan malamai sun daga sahabbai har tabi'a har wanda suka zo bayan su duka sun tafi akan duka ɗaya. An samu kaɗan daga cikin magabata, wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullah bin Umar da su Jabir da su Ibrahim an-Nasa'i da su Hassan al-Basri tabi'ai da Sufyan da Malik, riwaya daga Malik da Abdullah ibn Mubarak da Imam Shafi'i, su kuma waɗannan tawaga na biyu suna ganin babu laifi mutum ya yi duka nawa, ya yi duka biyu ɗin. Sufyan al-Thawri, an gane ko? To, amma zance mafi inganci shine zancen sahabbai na farko, wato mutanen farko. Yasa hatta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wani babban malami ɗalibin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, wanda yake da littafin Zadul Ma'ad da su Ilamul Muwatti'in an Rabbil Alamin, shi ma ya tafi akan me zance mafi inganci shine duka ɗaya a cikin littafin su Zadul Ma'ad. Ina fata wazo har Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin yake cewa babu wani dalili da ya tabbata cewa ana duka guda biyu a taimama, duka ɗaya ne. Mun ga wannan ayya ma fi sauki ko ba haka ba? Sannan haka ba a shafa nan, ba a shafa nan kamar yadda muke baya a taimama nan kawai. Dukkan hadisan da suke yi magana a kan shafan zira'i ba su inganta ba. Shi ne abinda malamai suka tafi a kai daga cikinsu akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal da ke cewa dukkan wanda ya ce wajen taimama za a shafa zira'in hannu, to wannan ya zo da wani abu ne daga gare shi, amma ba wai nassi ingantacce ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina fata wazo shi ne abinda yake rajihi a wannan mas'ala. Hatta Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i da riwaya da Imam Malik kamar yadda muka ce suna ganin duka guda biyu din nan, amma gaskiya zance mafi inganci duka ɗaya ne. Sannan shafa zuwa nan shi ne abinda su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya suka rinjaye da su al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ina fatan mas'alar taimama ta fita sosai, siffanta da abinda yake sunna duka ɗaya, menene ya cancanta a fara shafa, an gane ko? Sannan kuma zuwa ina ya gamata a shafa, wanda yake a sunna muka ce zuwa ko in kai wuyan hannu. Ina fata abin da shafi taimama ya fito ƙarara. Wannan ranar bai rawaito mana wannan hadisi, amma Ibn Yasir yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan wasu ma suna cewa su ne farko waɗanda suka fara ne shahada addinin musulunci. Ina fata wazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya wuce yaga ana azabtar da su, sai yake cewa isiru ya ala yasir fa inna mau'idakum aljanna, ana azabtar da su ta ko ina, an ce dole sai sun kafirta, su kuma suka ki kafirta, an azabtar da su shi yadda yake dauke tsammani lokacin addinin musulunci yana farko farko. Wasu suka ce Yasir an ɗaure shi da dubbobi aka kora su, wannan ya ja hannun nan, wannan ya ja hannun nan, bayan duka da bulala da aka yi ta masa da azabtarwa har duwatsu haka suka kashe shi. Wasu malamai suka ce matarsa Sumayya bayan azabtar da ita da suka yi da duwatsu da duka da shanyawa a rana, sai suka ɗau ƙarfi ko rodi suka sanya shi cikin wuta, bayan ya yi wuta ya yi jajir, sannan sai suka ciro wannan wa'iya zubillah sai suka sa a gabanta a farjinta, haka suka kashe ta suka hallakar da ita wa'iya zubillah. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur, yanzu idan akwai kafirai ƙaryan kafirci suke nau'i na azaba. Idan muka yi comparing ɗinsu muqarana da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurmaya da su a lokacin da annabi ya zo ya same su ana masa wannan azaba sai ya ce ku yi hakuri Allah subhanahu wataala ya muku alƙawarin shiga aljanna cewa insha Allah makomarku shine aljanna shi yasa aka ce su ne wanda ra'ayin wasu malamai suka fara shaida shahada a addinin musulunci kuma da wannan za ku ga wasu ma'abuta ilimi suna sanya ma yaransu Sumayya ko Ammar ko Yasir shi kuma amma kamar yadda aka rawaito tsanani yayi tsanani suka ce sai ya kafarta yarsa ya zai ya furta kalmar a baki kawai amma a zuciyarsa imani ne a ciki daga baya kuma abin ya dame shi shi Ammar ɗan nasu kenan sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai complaint kuka akan haka ana nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufri sadran fa alayhim ghadab min Allah wa lahum adhabun adhim wato Allah ya bayani shi amma ire-iren ku kada ku dan matukan wannan kafircin da kafurta ba wai da gaskiyake ba a zuciyanka imani saboda azaba ce ta kai azaba baka san lokacin da kafurta wannan kalmar ba to wannan babu da yafi akan haka insha Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum innamal a'malu binniyat ayyaman zuciya Allah yake kallo to wannan wanda ya rawaito mana wannan hadisin shine wannan amma kan kun ji abin da ya faru da shi da iyayensa guda biyu shi yasa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi addinin musulunci tun farko farko uzziba fi makka wannan azaba a makka aka musu kamar yadda muke bayani lokacin musulunci yana farko farko sannan yana cikin wanda suka hijira garuruwa guda biyu wato habasha sannan da ina da madinatul munawwara habasha ita ce Ethiopia ce Ethiopia sannan ya halarci ya uka da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai badar sannan wasu malamai suke cewa ya rawaito hadisai har guda 62 kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yake cewa taqtuluka alfi'atul baghiya wato a lokacin da gurmayan da ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib a yakin Siffin kowa ya san yakin Siffin ko bayan waqa'atul jamal da shekara daya kamar yadda wasu malamai suka ce ko da makamancin haka aka yi yakin ne aka yi yakin Siffin wanda Siffin wani wuri ne wanda yake wajajen Syria sha ko tsakanin Syria da Iraq tsakanin Muawiya bin Abi Sufyan da ne Ali ibn Abi Talib kowa ya san dai gurmayan da suka yi yakin da suka yi mai yaki wanda yake babban yaki aka ce an kashe dubbai na sahabbai a lokacin dubbai fa aka kashe wanda aka dau kwanuka ana wannan yaki saboda lokacin Ali ibn Abi Talib yana mai mubaya'a ne khalifa shi kuma lokacin Muawiya ya ga cewa yana gwamna a can Sham yana ganin abinda ya fi cancanta kafin a ce za a yi magana halifanci shine a gano suwa ne suka kashewa Usman bin Affan a lokacin a wannan yakin aka kashewa wannan Ammar shine wanda aka yi ishara ta tulka alfi'atul baghiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa umruhu shekaran lokacin shekarun amma yana da shekara 73 haka Usman ne suka ce radiyallahu ta'ala an wa an walidayhi hadisi na gaba an ibn umar an karbo daga abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda kala yake cewa wato da shi da mahaifinsa kenan mun yi bayani akan wane ne Abdullahi ibn Umar a darussan da suka gabata babban sahabi ne wanda yake sananne kansa kuma babansa kuma shine Umar ibn al-Khattab wanda Umar yana ɗaya daga cikin khulafa guda hudu din wanda shine khalifa na biyu bayan Abubakar Siddiq wanda Abdullah ibn Umar ya kasance mutum ne mai tsananin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna Annabi Aisha radiyallahu ta'ala anha matan Annabi Allah ya kara mata yadda sallallahu alaihi wasallam take cewa ban taba ganin mutum mai tsananin koyi da sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wa ba kamar Abdullah ibn Umar har ma wasu cikin sahabbai suna ganin kai Abdullah ibn Umar kamar akwai nau'i na tsanani a tattare da shi wajen saboda tsananin sa koyi ga Annabi amma ba haka bane wato imani ne ƙarfin imani ne wanda kaga yana tsananin san Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi to ana mai kyakkyawan gaskiya cewa imani ya ne ya tabbata cikin zuciyarsa cikin labaran da ake cikin abin nan saboda tsananin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wataran Abdullah ibn Umar ya zo shudewa yana tare da Annabi suna cikin tafiya sai suka zo shudewa wajen wata bishiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa da ya zo shudewa wajen gefen wannan bishiya to duk lokacin da Abdullah ibn Umar ya zo ketawa wajen wannan bishiya shi ma sai ya yi sai ya sunkuyar da kansa saboda ganin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu ke cewa har bayan ma an cire wannan bishiya amma in dai Abdullah ibn Umar ya zo shudewa wajen wannan wuri inda da bishiyar take sai ya yi sai ya sunfiyar da kansa saboda tunowa da cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to saboda haka wannan ba Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammumu darbatan wato ita ce mama duka guda biyu ne an gane ko wannan shine dalilin waɗanda suke ganin cewa duka biyu ne wannan shine dalilin su amma hadisin da ya gabata shi duka guda nawa duka guda daya wannan kuma yake cewa duka guda biyu ne darbatun lil yadayn dukan farko domin abin nan shafa hannu sai na biyu lil yadayn darbatun lil wajhi dukan farko idan mutum ya daki kasa domin ya shafa fuskansa wa darbatun duka na biyu kuma lil yadayn ila al mirfaqayn domin shafa hannu zuwa ina zuwa gwiwar hannu rahu dara qutni wa sahahu la imma waqfuhu to ko duk inda matsalar take al-imam ad-darqutni ya rawaito wannan haditha amma digadigan malamai na ilimi na hadisi sun ce wannan hadisin bai tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato mawqufi ne wato daga sahabi ne daga ce hadisi mawquf shine wanda yake maganar sahabi ba maganar wa ba Annabi ba sallallahu wasallamu alaihi kun ga hadisin da ya gabata wanda ya nuna mana duka daya kun ga shi direct aka ce zuwa ga wa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan aka ce mawquf sannan bayan haka a hadisi mawqufi malamai suke cewa na ilimi na hadisi idan ya kasance mun yi ya ci karo da hadisi wanda yake marfu'i to ana daukan hadisi marfu'i a bar mawqufi saboda wancan magana Annabi ne wannan magana sahabi ne kun kai ba za ka hada magana Annabi da wani sabba da sahabi ba to sheta a mazhabar malikiya suna cewa dukan farko shine farilla na biyu kuma me sunna wato mustahabbi sai wasu malamai suka ce to mu abinda zamu yi roko da dukkan hadisan guda biyu mu yi aiki da su duka ɗayan nan shine wanda yake wajibi a wajen taimama duka na biyu ba wajibi bane idan mutum ya so ya yi idan ya so ba dole sai ya yi shi ba wato na kamal ne na cikawa ne kawai sai suka ce saboda haka muna da maganganu guda uku wanda suke ganin cewa duka ɗaya ne wanda suke ganin dukan ƙasa sau biyu za a yi yayin da za a yi taimama sai wanda magana na uku shine wanda suke ganin cewa ya gamata mutum yayi guda biyu din amma ba za a tilasta shi sai yayi na biyu ba idan ya dauki kasa so daya ya ga zai iya shafa fuskarsa da hannu to ya wadatar da shi idan ya ga wani wuri ba zai samu kasan ba zai iya fara dukawa wannan sune maganganu guda uku amma a maganganu guda uku kamar yadda muka ce gaskiya zai mafi inganci an fi rinjayar da maganan farko wato idan mutum zai ce mama ya dake kasa so daya wannan shine abin da ya fi shahara a wajen malamai ma'abuta ilimi sannan kuma jera ta wanda muka yi bayani wannan shine abin da yake ya fi dacewa wato fuska za a fara shafawa bayan fuska sannan ne sannan sai a shafa hannu tunda Allah ke famsa wa biyu juhikum wa aydikum minhu kamar yadda muka yi cikakken bayani a wancan hadisin farko hadisi na gaba wanda ba maki mu tsaya a kansa ko insha Allah ta'ala mun yi rattin farawa da wanda muke kina yan uwa da ranar Lahadi a dinga kokarin zuwa da wuri inda ana gama sallah za a iya dinga farawa yanda za a samu yi hadisi da yawa kuma kada a dinga mancewa ga su Malam Ahmad za ku iya dinga tunawa ko Alhaji Malam Mika'il tunawa mutane kamar ranar Asabar safin abun an Abi Huraira an karɓo daga Abu Huraira babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda wannan sahabi yana ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi salawatullahi wa salamu alaihi muka ce ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa fathul bari yake cewa ba taɓa samun sahabin da ake saɓani wajen sunansa garwa ba kamar Abu Huraira maganganu wajen guda 30 akan menene sunan su ce Abdullah wasu ce Abdurrahman amma zance mafi inganci Abu Huraira cikakken sunan su shine Abdurrahman ibn Sakhri shine wannan zance aka kirin jayarwa a zantuttuka guda 30 to mun shayin bayani akan wane ne Abu Huraira a darasin da suka gabata za a iya neman wadancan karatuttukan insha Allah ta'ala domin neman yin cikakken bayani a kansa. Allah yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce as-sa'idu wudu'ul muslim wato ita turɓaya ko ƙasa ita ce alwalan musulmi turɓaya wato alwala ne gawa ga musulmi in lam yajri al-ma'a idan bai samu ruwa ba 10 sanin ko da shekara 10 wato ko da shekara 10 idan mutum bai samu ruwa ba na yin alwala ko da a ce janaba ta kama shi ba zai ce ya daina yin sallah gabaki daya ba cewa yanzu shi ya zo ya kwanta ya tafika bacci abin shi ba shi ba halattun sallah asubahi ko isha'i ko me salloli guda biyar wannan wargi ne ga addinin musulunci ina fata an gane addinin nan yana da faɗi sosai sannan Allah subhanahu wata'ala ka'ufur rahim wato ya sauke mana hanyoyi da dama na ibada shi yasa annabi yake cewa idan baka samu ruwa ba to turɓaya wannan shine yake matsayin ruwa wannan mutum zai iya temama ya je ya yi sallah da wannan temama ko da za ka yi shekara 10 misali kana can cikin ƙauye ko cikin daji kai shekara 10 ba ka da ruwa duk da wannan ma ai zai wahala ko tunda dole mutum da zai ba zai rayu ba sai da ruwa wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy tayyib sai annabi yake cewa fa idza wajada al-ma'a amma idan mutum ya samu ruwa falyattaqillaha ya gamata ya yi tsoron Allah da ya halicce shi wa yumissahu basharatahu wa yayi amfani da wannan ruwan ya shafa jikinsa idan da kamar yadda muka yi cikakken bayani a farkon karatu na yau mun ce ko da janaba ya kama mutum yana halasta ya yi me ya yi temama wannan temaman ya je ya yi sallah idan bai samu ruwa ba an gane ko idan kuma ya samu ruwa fa muka ce to dole zai yi wanka na me na tsarki shine abin da ya fi dacewa haka idan ya samu ruwa zai yi alwala domin ya je ya yi sallah shine wa yumissahu basharatahu sai ya ji tsoron Allah ya je ya yi wannan wanka na tsarki idan yana a hali na janaba idan kuma bai hali na janaba ya ji tsoron Allah ya je yayi alwala idan zai fara yin zai je ya wata sallah rawahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya fi da wannan hadisi a cikin musnad nasa wa sahahu ibn al-qattan lakin sawaba Daraqutni irsalahu idan irin sa al-imam Daraqutni ya littafin ilal ila al-hadis babban malami ne na hadisi to sa al-imam Daraqutni yana da cin jigajige da ake ji da su a duniyar ilimi ta bangaren ilimi na hadisi cewa wannan hadisin mursal ne wani Tirmidhi an abi darrin nahwahu wa sahahu al-imam Tirmidhi ya fi da kusancin wannan hadisin a cikin sunan nasa daga Abu Dharr bin al-Ghifari inda ya kawo lafazin yake cewa ishtawaitul madina fa amarni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibilin fa kuntu fiha فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حلك أبو ذر فقال ما حالك فقال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء قال الصعيد طهور لمن لم يجر الماء ولو 10 سنين كنت قلنا حديث يا كرف فما منسى حديث كينا هنا فاس أنجاني كنت يا سامي الشواهد متى الرواية أبو هريرة وأن الرواية أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما النبي يكي تيوا كودا بيسامومي با ruwa gurgurin shekara 10 shi yasa babban malami na hadisi na wannan zamani Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa a gaskiya zance mafi inganci wannan hadisin hasan ne wato ya inganta saboda yana da shawahi sannan bayan haka rijaluhu ala shartin al-Imam al-Bukhari to saboda haka zance mafi inganci shine ma'anar wannan hadisin ya inganta cewa in dai mutum bai samu ruwa ba baya dacewa ya daina yin ibada kwata-kwata yace saboda rashin ruwa babu ruwa addini ya yassare maka hanyoyin yin ibada shine ka yi mai taimama da turbaya shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajhu ila turbatu ala na tahuran illa najri alma kuma yana daya daga cikin khasa'is na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya yan uwa malamai sun fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi fa'idan farko shine idan muka lura zamu ga wannan hadisi in kira taimama da me da alwala tunda as-sa'idu wudu'ul muslim wato shi turqaya alwalan mutum ne alwalan musulmi ne wato yayin da musulmi bai samu ruwa ba zai iya amfani da turqaya matsayin me matsayin abin nan alwalansa yayi kamar yadda muka yi cikakken bayani da sifofi waɗanda suke su ne sifofi na sunna da kuma inda ya gamata a yi shafa cewa ba a shafa zuwa ziraɗi wannan kuskure ne abin da yake sunna shine zuwa ina zuwa wayar hannu kawai wannan shine sunna kuma muka yi bayani cewa duka ɗaya ne ba a duka biyu duk hadisan da suka zo akan duka guda biyu ba su inganta ba an gane ko da wanda suka yi bayani akan shi shafa har zuwa zira'i su ma duka malamai sun rauna nasu to saboda haka duk tsawon lokacin da za ka yi ba ka samu ruwa ba ka yi taimama fa'ida na biyu shi ne shi taimama duk abinda ruwa zai ɗauke na najasa da na janaba da sauransu ita ma taimama idan ka yi ta wato kamar ta ɗauke maka wannan abu amma ɗaukewa na wani lokaci shi ne zance mafi inganci akwai malaman da suke gani na gabaki daya wanda idan kai taimama ba sai ka zo ka yi wankan tsarki ba daga baya to wannan zance ne mai rauni zance mafi inganci shine kana ɗauke najasa ɗaukewa na lokaci muƙayyad daga baya ka samu ruwa dole za ka yi wankan tsarki ko ka yi alwala domin yin sallah wadda take ta gaba sannan fa'ida na gaba shine wanda muka shayin bayani cewa yayin da ka samu ruwa dole zaka yi wanka na tsarki kan wannan shine hadisi nawa na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu da kuma hadisin Abu Dharr bin al-Ghifari wanda yake ya karfafa hadisin Abu Huraira kuma muka ce hadisin yana da shawahi shi yasa ire-iren su Sheikh Nasiruddin Al-Albani suka inganta hadisin shi yasa fa'ida ta ƙarshe a babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mai littafin nan Bulughul Maram wanda yake da Fathul Bari sharhin da ya musa Sahih al-Bukhari kusan mujallali wata nuska 13 wanda ya tumbata sosai a fage na ilimi wal wasu malamai suna gani ma shine Khatamul Huffaz asalin in aka ce Hafiz al-Hadisi to suna ganin Ibn Hajar shine cikamacin su wato shine na karshe to yake cewa a hakika dukkan hadisai da suka zo sai bayani akan shafa na timama wanda suka fi inganci a fika na timama shine hadisin Abu Juhayn sai kuma hadisin Ammar ibn Yasir wanda muka karanta amma adahuma fa da'ifun al-Imam al-Hafiz ibn Hajar Fathul Bari yake cewa dukkan hadisan da suka yi bayani akan sifa na timama idan ka cire waɗannan hadisai to dukkan su suna da rauni a gaskiya malamai suka sun rauna nasu to nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin nan da albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wannan kai kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana bayan kiran sallah idan akwai masu